Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rido Amfani da Sarauniya da Fara'a da Numar da Download da kuma Niyar Muryar Arewa. Zama a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Laren Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 29 ga watan Yuli. Za ku ji cewa gwamnatocin Lagos da Niger a Najeriya na shirin wani gagarumin noma tare. Za kuma ku ji kashi na biyu na jawabin rufe babban taron jam'iyyar demokarat da aka yi a nan Amurka. Muna kuma tafa da kashi na biyu na hira da Dr. Aminu Gamawa kan janye ayyukan jin kai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yi a Borno. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta dage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro. Daukan wannan matakin ya biyo bayan harin kwantan bawonin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jihar Alhamis wanda kuma ba a san ko su wane ne ba. Hukumar jin daɗin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta ce an ji ma ɗaya daga cikin ma'aikatanta ciwo, shi da wani ma'aikacin kwangilan hukumar, wanda kuma yanzu haka suna wani asibiti suna jinya. Sai dai hukumar bata bada cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba. Yadda wannan tawagar ta tafi Borno ne dauke da kayayyakin jin kai daga birnin wato garin Bama zuwa babban birnin jihar wato Maiduguri, inda nan ne tungan yan Boko Haram din. UNICEF ta ce za ta kai kayayyakin ne domin ko ana matukar bukatar su a wannan wuri. Ta ce wannan harin ba wai ya shafi ma'aikatan hukumar ta UNICEF bane kawai, a'a, hatta su kansu waɗanda suke sansanin yan gudun hijira ya shafe su, domin ko suna cikin halin oni na yasu na rashin abinci. Kungiyar likitoci nan masu ba da agaji kyauta da ake kira da Turanci Doctors Without Borders sun yi gargaɗin cewa mutane sama da 500 a jihar Borno na bukatar taimakon gaggawa.
Da daren jiya Alhamis ne yar takarar shugaban kasar Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabin amincewa da zama yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar ta Democrat. A cikin jawabin nata ta buƙaci Amurkawa su haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da ke gaban su. Ta ce yanzu zaɓi ya rage gare mu, ko dai mu haɗa kai domin mu gudu tare mu tsira tare, ko kuma mu yi akasin hakan. Waɗannan dai su ne kalaman Hillary a jawabinta na ƙarshe a daren jiya da ake kammala taron jam'iyyar ta Democrat a Philadelphia. ‘Yar takarar wadda ‘yar shekaru 68 da haihuwa ce, ita ce mace ta farko da ta taɓa samun damar tsayawa takarar shugabar ƙasa a ƙarƙashin ɗaya daga cikin fitattun jam'iyyun ƙasar. Hillary dai ta yi nasara ne bayan da ta doke babban abokin karawarta Senator Bernie Sanders a zaben da aka yi a matakin farko na jiha-jiha da kuma na shugabannin jam'iyya. Sai dai duk da yake Sanders ya nuna goyon baya ga Hillary a cikin jawabinsa a wajen taron, wani babban kalubale da za ta yi karo da shi shine zawarcin magoya bayan Sanders din, waɗanda suka ce ba za su goyi bayanta ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Basarakin nan na kasar Spaniya Sarki Filipe ya buƙaci muƙaddashin Prime Minister kasar Mariano Rajoy da ya kokarta ya ga cewa an samar da gwamnatin da zai kunshi kowa da kowa bayan rashin samun nasarar kammala zaɓe har sau biyu a cikin watanni shida da ba a yi ba. A jiya Alhamis ne dai Prime Minister ya yarda ya karɓi wannan aiki, sai dai ya yi gargaɗin cewa ko yanzu ma fa ana iya kasa samun nasara na gudanar da zaɓen muddin 'yan adawa ba su ba da goyon bayansu ba. Jam'iyyar dai tasu masu ra'ayin riƙa wadda ake kira Popular Party ta yi hasaran rinjayen da take da shi a majalisar dokokin ƙasar a cikin watan Disamba, amma kuma ita ce jam'iyyar da ta fi kowace girma domin ko ta samu nasara a zaɓen da aka gudanar a ranar 26 ga watan Yuni, inda ta samu kuri'u 137 daga cikin 350, amma kuma duk da haka ba ta samu rinjayen da ake bukata ba. Ba mamaki kasar ta ci gaba da fuskantar zama a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin Ranjo har sai an cimma maslaha da kuma nasarar da aka samu a zagayen zaɓe na uku.
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗa a wata wato kwamitin tsaro na majalisar jiya Alhamis cewa ƙasar Sudan ta Kudu na dabda sake afkawa cikin wani mummunan tashin hankali domin aikata faɗi a ƙasar sai ƙara yawa yake. Jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar sun rawaito cewa an samu rahotannin aikata faɗe da ya kai har 120 a cikin sati uku da suka gabata. Kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya faɗa a ranar Laraban da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke da niyyar neman mafaka an yi masa fadan, kuma sojojin gwamnatin ƙasar ne suka aikata wannan danyen aikin. Matar da budurwar ko baya ga neman mafaka haka ma suna neman abinci yanzu haka a lokacin da rahoton ya bayyana cewa shedun gani da ido da shugabannin farar hula sun nuna cewa wannan danyen aikin na ci gaba da yawaita. To an fasha labarin ne daga sashin Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a jihar Ikon Kudancin Najeriya wadda ke shirin yin wani gawurtaccen noma da gwamnatin jihar Niger ta Arewacin Najeriya. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da cikakken rahoton.
Shirin da ya tanaji tallafawa manoma, inganta harkokin noma da kuma kafa masana'antun sarrafa kayayyakin noma ta yadda jihohin guda biyu za su amfana. Alhaji Abubakar Sani Bello shi ne gwamnan jihar Naija.
Mun tattauna da shi gwamnan Lagos ta yadda za mu haɗa kai mu ƙara aikin noma, kuma mun samu kyakkyawan bayani. Saboda haka maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a bi magani, kamar dai kila za mu yi irin tsarin da suke da Kebbi, amma da Kebbi sun magana shinkafa ne kawai, da mu ina ganin za mu magana abubuwa daban-daban.
Dr. Abubakar Sadiq Gudigi malami ne a sashen koyar da harkokin noma a Jami'ar Ibrahim Barmasi Babangida da ke jihar ta Naija, kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan yarjejeniya.
Don an yi shi da niyyar taimakawa manoma, kuma an yi shi inda gwamnati tana nufin manoma ne za su magana da su ta tsaya musu, wannan yana da kyau. Domin muna da manoma masu yawan gaske da kuma za su iya noma abubuwa da dama kamar shinkafa, doya, masara da sauran abubuwa. Amma idan dai gwamnati ne ita za ta ba da hili da sai za ta yi noma, to gaskiya ana ganin zai wahala, saboda yanayin 'yan Najeriya da yake komai ya zo ta hannun gwamnati za ta gani shi kamar aikin banza ko kudin banza. Sannan gwamnatin Lagos kuma ta yi alƙawarin abin da duk aka noma ita za ta saya. Don kana ba mutum bashi a noma ya zo ya rufe kuma wurin saya ko kuma a sai a raha, kaga ba za su yi ciri ba.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da gwamnatin jihar ta Niger ke rattaba hannu domin inganta harkokin noma. Ko a can baya ma gwamnatin ta rattaba hannu da katafaren kamfanin Aliko Dangote domin bunƙasa harkokin noman shinkafa da kuma rake. A kan haka na tambayi gwamna Abubakar Sani Bello ko ina wancan yarjejeniya ya tsaya kenan.
Wannan yayi nisa, muna da committee wanda babban ma'aikata zai a wajen. Committee na nuna aiki, an riga an samu filin da za a yi noman shinkafa da na rake. Ina fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala wannan.
Ko a kwanakin baya ma dai gwamnatin jihar Lagos ta rattaba hannu da gwamnatin jihar Kebbi da zumar bunƙasa harkokin noma a tsakanin jihohin guda biyu. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, kafin mu ci gaba ga wannan.
I do.
Gaida ‘yan mata, to kamar yadda aka sani an kammala babban taron jam'iyyar Democrat a nan Amurka, inda aka yi ta jawabai ciki har da na ‘yar takarar zama shugabar Amurka ƙarƙashin jam'iyyarsu a yanzu. Kuma bari mu koma wajen Grace Alheri Abdu ta ci gaba da bamu rahoton abin da ya faru a wannan babban taro.
Jawabi da ya ɗauki hankali bacin na Hillary Clinton shine na Etta Chelsea, wadda kafin gabatar da mahaifiyarta ta bayyana yadda tubalin da Hillary ta kafa da kuma gurbin da ta bar mata ya zama mata foundation. Kamar sauran dukan waɗanda suka yi jawabai a cikin kwanakin nan hudu, Chelsea ta ce mahaifiyarta tana da kishin ƙasa da ƙwarewa da kuma matuƙar gurin inganta rayuwar Amurkawa da kare mutuncin ƙasar.
I'm here as a proud American, a proud Democrat, a proud mother, and tonight in particular, a very, very proud daughter.
Ta ce ina tsaye a nan a matsayin ‘yar jam’iyyar Democrat da ke cike da fahariya, uwa da ke cike da fahariya, a daren nan kuma musamman ‘ya da ke matuƙar fahariya. Chelsea ta bayyana irin yadda ta girma tana ganin gwagwarmaya da mahaifiyarta ke yi kowace rana na inganta rayuwar al’umma. Ta zayyana irin halaye da take nema a shugaban ƙasar da za ta zaɓa a watan Nuwamba. A cikin nauyin zuciya, Chelsea ta ce a daren nan kakarta za ta yi fahariya da Hillary, ta ƙarasa da nuna wani sulman da ya nuna tarihin rayuwar mahaifiyarta na yi wa al'umma hidima. Hillary Clinton dai ta fara shiga harkokin siyasa da kuma yin dumu-dumu a aikin gwamnati ne a shekarar 1993 da shigarta fadar White House bayan zaɓen mijinta Bill Clinton shugaban ƙasa, inda shugaba Bill Clinton ya bata aikin shata wani sabon tsarin kiwon lafiya na ƙasa, wani yunkurin da bai cimma nasara ba. Damƙawa Hillary wannan nawayar ya zama tamkar yin magana da cikawa, inda Bill Clinton ya yi ikirarin cewa Amurkawa za su samu shugabannin ƙasa biyu duk da yake shugaban ƙasa ɗaya suka zaɓa, sabili da yadda ya san Hillary za ta runguma harkokin mulki. Sai dai ƙalubale da masu kula da lamura ke ganin Hillary za ta fuskanta su ne yadda za ta iya bayyana kanta a matsayin shugaban ƙasa na ƙashin kanta ba wani wa'adin mulkin Obama na uku ba. Banda haka kuma tana buƙatar samun sakin jikin Amurkawa da suke ɗaukata mai yaudara. Ƙalubala ta uku kuma wadda kuma kawo yanzu babban ƙalubala ce shine samun masu goyon bayan Bernie Sanders da har wa zuwa jiya suke ta zanga-zanga ƙin rungumar ƙaddara su kaɗa mata ƙuri'a, waɗanda sabili da yawansu zai yi wuya ta ci zaɓe ba tare da goyon bayansu ba. To ko dai menene zai biyo bayan wannan tafiya? Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsaidawa takarar shugaban ƙasar Amurka.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga birnin Philadelphia.
To a gaida Grace, sai kuma kashi na biyu na hirar da muka yi da Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard a nan Amurka game da janye ayyukan agaji da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yi a jihar Borno na arewacin Najeriya saboda dalilai na tsaro. Da ga Dr. Gamawa da ci gaban wannan hirar.
mu kiran da muke yi wa mahukunta a Najeriya shine ya kamata abin da ke faruwa a arewa maso gabas din nan mun san suna iya kokarin su amma maganar gaskiya ita ce akwai mutane da yawa da suke fuskantar barazana ta yunwa wanda ba su da abincin da za su ci ba su da abin da za su sha ba su da lafiya ba su da magani dole ya zamanto cewa an hada karfi da karfi danganin an taimaka musu waɗanda suke da hali su ma bai kamata su kashe jiki su zauna ba akwai irin gudumawa da za su iya bayarwa Allah zai tambaye mu kuma ina ganin ba mu yi wa mutanen nan adalci ba idan muka bari aka ce yunwa tana halaka su dan ba za su iya taimakon kansu ba dole waɗanda ke waje ke da hali ke da sukuni su ya kamata su taimaka musu kasashen da suke waje da kungiyoyi na wasu kasashe da suke zuwa su taimaka ina ganin su kuma abin da ya kamata a yi shine zamanto an samar da tsaron saboda da tsaron ne za su iya taimakawa
Dr. Aminu Gamawa kan janyewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Borno yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin wannan makon ne jam'iyyar Democrat ta Amerika ta gudanar da babban taron ta a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania. Inda ta tsayar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amerika Hillary Clinton a matsayin yar takarar shugaban kasa. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta halarci wannan taron kuma ta samu ganawa da ɗaya daga cikin tawagar 'yan Najeriya, Sanata Binta Masi Garba a wajen taron. Ga dai yadda hirarsu ta kasance.
Yanzu haka ina tsaye ne a wani teburin da tawagar 'yan Najeriya suke zaune. Tare da ni akwai
Sanata Binta Masi Garba.
Barka da warhaka.
Barkanki dai. Allah mun gode Allah da ya kamu kasan America a cikin wannan babban taro na Democratic Party na America da za a zo mutanen Democratic Party din da za su kawo wacece ko wane ne zai zama musu cibiyan tafiyan na cikin Democratic Party a cikin siyasan da za a yi na neman shugaban kasa shi yasa muka zo sun gayyace waɗansu mu a ciki shi yasa yanzu ma ni dai na amince sai ga ni kuma a nan da taron da muka gani na maganan mutane kasashe daban-daban da suka taru a nan daga Africa, daga Caribbean, daga Asia, daga Europe kuma gashi nan duka muna nan. So za mu ji me za su faɗa muna kuma menene za mu iya ɗaukan da za mu iya kai gida da zai iya taimaka ya tallafa ma demokradiyya namu a Najeriya.
To ke dai ba bako siyasa ba ce tunda kin tsaya takara kin ci zaɓe har kin je majalisar dattijai. Menene ya bambanta yadda muke gudanar da harkokin siyasa a gida Najeriya da kuma abin da kike gani a yanzu haka wannan dandali?
To wannan taron da na gani na convention nasu nan ya dan bambanta kadan da namu a gida. Tunda wannan sun bude hanya ne kaman National Institute na National Democratic Institute nasu sun bude suka kawo mutane a kasashe daban-daban. Maganan irin ɗan majalisu ko ta ina da aka kawo su zo su ganta ne wannan tafiyan na can America ne da maganan demokradiyya nasu inda ya kai su har yanzu daɗin shine Najeriya ta ɗan bi hanyar America a tafiyan demokradiyya amma ina ga akwai ƙanƙananan abubuwa kamar yanzu in kai ɗan majalisa ne na jihar ya yi bambanta da wannan because a nan a jihar nasu suna da House of Rep suna da ɗan ɓangaren da suke kiran dattawan majalisa suna da shi guda biyu kamar namu guda ɗaya ne a nan kuma sun kawo mu ne mu gan tayayyane tafiyansu yake yi kuma irin da aka kawo mutane kasashe daban-daban a zo a samu da za mu samu cinkunya inda za mu kamar kujeran da muka zo nan sai ga wani babban jarumi daga Kenya da na gan sunan ban taɓa gan shi ba amma wannan taron nan yanzu ya haɗa ni da former prime minister na Kenya Raila Odinga da waɗansu wannan matan former minister kuma ita 'yar majalisa so wannan abin ina taimakawa ba kai a cewa ka zo na kawai dungum a gida bane baka san me yake faruwa ba a wani kasashe kuma wannan ya zo ya nuna muna taron mu nan ne mu san juna musamman da zamu iya taimaka ma kasashen mu akan maganan fannin demokradiya a fannin min aikin gonake ko maganan asibiti ko makarantu a wannan abun. So ina gan farko da ne na zuwa na wannan amma kuma na gan ya bani shawa
ya wato banda harkokin zabe yadda ake gudanar da zabe yaya kike ganin talakawan Najeriya za su iya cin ribar demokradiya a gida ana yawan cewa roman demokradiya kamar yadda ake gani a nan kasashe da suka ci gaba
to dama an ka ce ka fita kaman kai dan shugaba kana neman a zabe ka akwai abubuwan diwawa da mutane za su duba akan wane ne ya cancanta a zaba kaman a Najeriya an gani wahallan da aka shada aka zo aka ce a bare a sake sabon lale shi yasa aka zo aka zabe shugaban kasan mu Muhammadu Buhari da aka kawo a yanzu ba a yanzu nan da aka zo na an fara gune-gune a kasan ba dadi babu kudi a ba wannan ba wannan ya kamata a duba ba wasu ba ka zabe mutum bane sai ya zama kaman malaika da zai iya kawo maka abinda kake so anan anan mutanen nan ƴan America sun riga sun bi hanyar su kusan shekara 200 da wani abu suna akan maganar demokradiya kuma sun nuna aikin da suke yi ma mutanen su ne ba wasu na ma kansu bane so mu a Najeriya mun same shugaba da yazo ina so ya nuna ma mutane hanya da ya kamata a yi akwai zafi ana shan wahala a yanzu amma aka ce Hausa suka ce bayan wahala akwai dadi
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Senator Binta Masi Garba da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya mutanen Adamawa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala sabar dinnan za mu fita zaben kananan hukumomi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi lafiya kuma a tashi lafiya dan Allah a mutunta doka da order domin kaucewa hayaniya da rudaniya
da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan tashashin hakula a yankin mu na arewa musu gabar da ma Najeriya baki ɗaya nagode mai magana Aminu mai shayi na garin Garba ce dai kamar kuma ta bari jattara ba tare da Najeriya biyu Amurka sai anjima
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga ƴan majalisar Najeriya da su ji tsoron Allah su kare wakilcin da al'umma suka tura su domin su yi musu su sani gwamnatin janar Muhammadu Buhari ba gwamnati ce irin wadda ake kashe mu raba da dukiyar al'umma kasa saboda haka ya kamata su sauwa janar Muhammadu Buhari mara domin ya samu damar da zai sauke alƙawarin da ya wa ƴan Najeriya
to yanzu kuma ga wannan sakon
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista
za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare
mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8 shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci
ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim a takaicen majalisar dinkin duniya ta ce za ta dage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro. Daukan wannan matakin ya biyo bayan harin kwantan barnin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jihar Alhamis wanda kuma ba a san ko suwane ne ba. Hukumar jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF ta ce an ji ma ɗaya daga cikin ma'aikatanta ciwo, shi da wani ma'aikacin kwandilan hukumar wanda yanzu haka suke asibiti ana musu suna jinya. Sai dai hukumar bata ba da cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba. A daren jiya Alhamis ne, ‘yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam’iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi jawabin amincewa da zamowa ‘yar takarar jam’iyyar House Democrat. A cikin jawabin nata ta buƙaci Amurkawa su haɗa kai domin dumfaran ƙalubalen da ke gabansu. Ta ce yanzu zaɓi ya rage gare su na kore su haɗa kai domin su gudu tare su tsira tare ko kuma su yi akasi. Wannan dai su ne kalaman Hillary a jawabin ƙarshe a daren jiya da ake kammala taron jam’iyyar Democrat a Philadelphia. Yar takarar wadda take ai shekaru 68 da haihuwa ita ce mace ta farko da ta taɓa samun damar tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar ɗaya daga cikin manyan fitattun jam'iyyar Amurka. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar jiya Alhamis cewa ƙasar Sudan ta kudu na dab da sake afkawa cikin wani mummunan tashin hankali domin ko aikata fyaɗe a ƙasar sai ƙara yawaita yake yi. Jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun rawaito cewa an samu rahotannin aikata fyaɗe da ya kai har 120 a cikin sati ukun da suka gabata. Kamfanin dillancin labaran na Associated Press ya faɗa a ranar Laraba da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke da niyyar neman mafaka ai musu fyaɗen, kuma sojojin gwamnatin ƙasar ne suka aikata wannan aika-aikan.
Kula shirmu na wannan lokacin a madadin Ladan Ibrahim Aiwa da ya tani da CD wanda ya haɗa mana sautin da ma wanda ya taimaka mishi Mr. Solomon da injiniya mu na wannan lokacin wato Mr. John, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.